sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Wanda ya duba dalilan da suka hana mutane da dama hita zaben da ya gabata duk da cewa sun karbi katunan su na kada ƙuri'a. Kuma da yake yau Juma'a muna tahe da kunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau. A daidai lokacin da hankula ke dada karkata ga zaben da ke tahe na gwamnoni da ƴan majalisun jihohi wanda za a yi a ranar 11 ga watan nan na Maris idan Allah ya gwada mana. Shirin namu na yau ya duba dalilan da suka hana jama'a hita zaben shugaban kasa da ƴan majalisun tarayya kamar yadda ya kamata. Dr. Ya'uddin Zubairu mai tama na sashen nazarin al'amuran siyasa da mulki a Jami'ar Bayero ta Kano ya tabbatar mana da cewa ba a taba samun karancin hita zabe kamar wannan karo ba. Kuma ya jero dalilan da suka sa.
A iya nazarin da ni dai nayi da kuma alƙaliman hukumar zabe da na taba gani kuma da nake bibiya. A zahirin gaskiya ba a taba samun karancin ƙuri'ar da aka kada aka ci zabe da ita irin wannan lokacin ba tun bayan da aka shigo kusan wannan jamhuriyar ta hudu da muke kai. Mu fara dai daga nan baya baya. Abinda nake nufi idan kika duba 2011 Najeriya tana da kusan masu rijistar zabe kusan sama da mutum miliyan 60 ko wajajen haka. Kuma a lokacin a zaben 2011 kusan an samu ƙuri'ar da aka kada kusan sama da miliyan 33 a hukumance. Ƙuri'a miliyan 33 a 2011. Kuma bayanai sun nuna cewa wanda ya ci zabe a lokacin shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan ya ci zabe da kusan ƙuri'a miliyan 22 da kusan rabi, 22 da kusan 400 haka. Kuma mai bin sa ya samu kusan miliyan 12 fiye ma da miliyan 12. Saboda haka ya nuna dai yawan fitar, in kika hada kusan zaki ga kusan ƙuri'a miliyan 33 mutum miliyan 33 a wannan alƙalaman da wannan kididdikan suka fita suka yi zabe. 2015 kuma zaki ga cewa wannan adadin ya ragu. Kusan mutum miliyan 28 ne suka kada ƙuri'a. Kuma daga ciki miliyan 15 sun sabi shugaba Muhammadu Buhari a zangonsa na farko, kuma kusan mutum miliyan 12,800 suka zabi shugaba mai barin gado a lokacin Goodluck Jonathan, wanda shi ya nuna an samu kusan ragin ƙuri'u daga miliyan 33 zuwa miliyan 28. So a wannan shekara hudun da ta wuce tsakanin 2011 zuwa 2015 an samu ragin kusan mutum miliyan 5 da ba su kada ƙuri'a ba, duk da cewa kuma an samu ƙarin yawan masu zabe da suka yi rijista. A 2019 kuma shi ma adadin ya ragu. An samu masu kada ƙuri'a kusan a zaben shugaban ƙasa kusan mutum miliyan 26 suka kada ƙuri'a. Kuma shugaba Buhari ya ci zabe da kusan miliyan ƙuri'a miliyan 15. Saboda haka babu wata tazara sosai kamar yanda muka ga tazara 2011 da kuma 2015. Sannan a 2023 nan shine lokacin da muka fi ganin mafi ƙarancin fitowar masu zabe ta hanyar ƙuri'ar da aka kada, wanda gaba ɗaya ƙuri'a miliyan 23 aka kada. Kuma a wannan zaben zaki ga cewa kusan tazarar da ke tsakanin ƴan takarkarin guda uku wanda suka zo na ukun mafi farko tazara ce ma mai yawa ba, yayin da na ɗaya ya samu kusan miliyan 8 da kusan 700, zaki ga na biyu da na uku duka sun samu miliyan 66 da doriya. Wannan ya nuna tazarar an rarraba ƙuri'o'in kusan da gajeriyar tazara tsakanin su. Akwai dalilai da yawa da suka hana mutane fita kada ƙuri'a a zaben 2023. Na farko dai hukumar zaben ƙasar Najeriya ta ce ta yi rijistar masu zabe kaɗan ne babu a miliyan 100. Sannan a katukan da kuma ta fitar da shi na dindindin ta raba katukan dindindin wanda ya kai kushi ma kusan miliyan 93, shi ma dai kaɗan babu a miliyan 100. To amma a sakamakon zabe sai ya zama cewa bai fi miliyan 23 ne suka fito suka kada ƙuri'a ba, kusan mutum miliyan 70 ba su fito sun kada ƙuri'a ba ko kuma ba su yi zaɓe ba. Wannan gaskiya akwai babban gibi da ya kamata a ce an yi nazari mai zurfi an gano. To amma akwai wasu dalilai da za ka iya gani na farko-farko wanda za su kasance dalili watakila da ya saka mutane ba su fito sun kada ƙuri'a ba. Na farko dai dole ne mu yi la'akari da cewa 'yan Najeriya a 2015 da kuma 2019 sun fito da kyakkyawan fata sun zaɓi gwamnatin Muhammadu Buhari. Farin jinin Buhari musamman a arewacin Najeriya da wasu yankuna na ƙasar da kuma kyakkyawan fata da 'yan Najeriya suke da shi a lokacin cewa zai kawo sauyi mai ma'ana ya sa mutane da yawa a lokacin sun fito zaɓe. To amma mafi akasarin wannan mutanen da suke da wannan kyakkyawan fata a kan Buhari da gwamnati da demokradiyya ganin cewa zai kawo sauyi, wannan fatan nasu ya dusashe a wazango na biyu na mulkin Muhammadu Buhari. Kasancewar yanda abubuwa suka taɓarɓare, tattalin arzikin ƙasa ya lalace, rashin tsaro ya ta'azzara, hauhawa farashi da talauci ya ta'azzara, waɗannan abubuwa da yawa ya sa mutane da yawa musamman a yankunan karkara sun fara yanke ƙauna suna ganin su meye ma tasirin zaɓen. Mutane sun fara yanke ƙauna ga ita demokradiyyar musamman a ƙauyuka da kuma mutanen da suke da fata, kyakkyawan fata. Wannan muna kiransa kamar crisis of rising expectation. Mutane sun zo da kyakkyawan fata da buri cewa rayuwarsu za ta canza, ƙasa za ta ci gaba, kuma ba ta ci gaba ba saboda haka ba a samu kyakkyawan sauyin da ake fata ba, ya sa wasu da yawa sun yanke ƙauna. Dalili na biyu kuma da ya saka watakila mutane ba su fito zaɓe ba shi ma wannan karin sosai, za mu iya cewa barazanar tsaro musamman a kudu maso gabas na Najeriya da kuma jihohin makwabta ita ma ta yi tasiri sosai a wannan yankin, da kuma kaiwa ofisoshin hukumar zaɓe hare-hare kafin zaɓe ya tsorata mutane da dama, da watakila mutane ba su fita sun yi zaɓe yanda ya kamata ba. Sannan abu na gaba da shi ma ya daɗa rage yawan fitan masu zaɓe, dole ne mu yi la'akari da wannan manufa ta babban bankin tarayyar Najeriya da ya kawo sauyin kuɗi ba ƙaramin al'amari ba ne shi ma da zai iya sa mutane da yawa ba su fita sun yi zaɓe ba, musamman a inda ake amfani da kuɗi wajen sayan ƙuri'a. A wannan karin 'yan siyasa ba su samu damar wannan sayan ƙuri'u ba. Watakila mutanen da ba su da ra'ayi na ƙashin kansu da za su fita su yi zaɓe domin a biya su kuɗi ba su samu wannan damar ba, shi ma wannan zai iya yin tasiri wajen rage yawan masu fita zaɓe. To amma a kuma wata gaɓar wanda shi kuma ba wai mutane ne ba su fita sun yi zaɓe ba, a'a, wannan sabuwar na'urar da aka kawo da kuma manhajar BVAS da take tantance mai zaɓe da katin zaɓe, wanda kuma duk wanda ba ta tantance ba ba zai yi zaɓe ba, maimakon abin da muka sani a zaɓukan baya lokacin da ake amfani da card reader, da koda card reader ba ta tantance ka ba za a baka ka yi zaɓe, za a cike maka wani abu da ake kira incidence form sai kuma ka yi zaɓe. Wannan lokutan ya saka mutane da yawa suna yin zaɓe fiye da sau ɗaya. Watakila tasirin wannan na'urar da take da ƙarfi da kuma tasiri sosai wajen tabbatar da lalle mutumin da yake da kati wanda kuma ta tantance shi ne ya zaɓe, watakila ya rage yawan tarin ƙuri'un da ake gani ana samu a zaɓuka, waɗanda wasu da yawa daga cikin irin wannan ƙuri'o'in ma ba zai wuce masu dangwala su bi ba, ko kuma masu zuwa su yi ba a tantance su ba, ko kuma su yi amfani da katin bogi, ko kuma su yi amfani da wani da wata hujja nan da can dai, domin akwai damar a ba su yi zaɓe sun yi zaɓe da yawa ƙuri'u sun kai.
Dr. Ya'uddin Zubairu mai tama kenan na Jami'ar Bayero ta Kano. Ga ma wasu mutanen da suka faɗa mana abin da ya hana su yin zaɓen da ya gabata.
Sunana Yahaya Aliyu, gaskiya ban samu damar yin zabe ba.
Haka kuma yasa baka fita ka yi zabe ba? Kana da katin zabe?
Yana da katin zabe amma katin zabe na arewa ne kuma da zan taho na mantoshi a gida. So kaga har lokacin zaben nan yazo ni ba ni da kati a hannu nayi kokarin in yi wani a nan wurin na Lagos to kuma nayi Allah da ikon shi dai bai samu hitowa ba har dai aka gabatar da wannan zaben. Wannan shine dalilin da yasa ban yi zabe ba.
Sunana Abubakar. Ina da katin zabe. Ban yi zabe ba.
Me hana kai zabe?
Magana gaskiya shine rashin yarda da al'amarin zaben Najeriya tun a baya ya karya mun gwiwa yasa ban ji karfin gwiwar yin zaben ba sakamakon cewa gani nake kaman bata lokaci ne dan wani lokaci mutun zai je ne kawai ya shara na amma zaben sakamakon baya zuwa ayen da mutun yake tsammani wato kaman mutun ba a bawa wanda aka yi cancanta ba ko kuma wanda yafi samu guri'u aka sai kana ya samu an yi ba gudi da shawaransu to wannan ma yana ɗaya daga cikin abu da yake karyawa mutane gwiwa kamar yanda ni ma hakan shi ya karya mun gwiwa ga kuma shakka da nake cewa nake tunanin ƴan barandan sa ko ƴan daba da su iya tara tarzuma to kaga dai zaman taje wurin da kai ka je zabe ne ka da guri'a saboda ƴancin ka ne a je a jima ciwo ko kuma ya zama wanto an ma wata asarar da aka dau lokaci ba kamar ba kaga gumma mutum kai ya je ya zama a gida ya kalla TV ko ya bacci ko ma yi wasa a cikin layi.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta internet na Daily Trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Ko kuma ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a jihar Plateau akan mita 93.3 da Badegi Radio a Minna jihar Niger akan mita 90.1 da kuma Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3. To bari mu rihe shirin da kunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a. Ga bayani daga muƙaddashin editan jaridar Bashir Yahuza Malunhashi.
A wannan makon kamar yadda muka saba muna dauke da manyan labaro kamar haka. Labari na farko mai mai take Tinubu gwagwarmayar da ya sha kafin samun nasara. Sannan kuma muna dauke da labari na gaba wato wanda ya bayani kan yadda zabukan bana suka zo da bazata. Sannan kuma labari na gaba wanda ya zamto cewa tattaunawa ce ta musamman da kwararrun lauyoyi akan takaddamar sakamakon zaben na bana inda muka tattauna da barista mai nasara Kogo Ibrahim da barista Bulama Bukarci. A labarin kasashen waje kuwa Algeria da Russia na shirin karfafa haɗin gwiwar soji. Sannan akwai labarin boren kin jinin gwamnati a Sudan. Akwai kuma labarin yadda Isra'ila ta kashe Falasɗinawa 11 sannan ta nakasa wasu mutum 80 ta hanyar harbi. A labarin al'ajabi kuwa akwai labarin mutumin da yafi kowa kaifin basirar aikata laifi a duniya wanda a yanzu haka yana da shekara 74 a duniya. Idan muka zo shafin wasanni kuwa sharhi ne muka yi na musamman mai taken yaushe ne za a daina yayin Messi da Ronaldo. Baya ga haka sauran shafuka kamar Gizago, Mushadariya, shafin addinan Kirista da Musulmi, sinadarin rayuwa, dausayin kauna, Dodorido, Wadari, Tumbin Giwa duka sun fito ba su yi nukusani ba a wannan fitowa. Haka kuma akwai labarin fashin baki wanda Yasir Ramadan Gwale yake mana a dukkan mako mai suna in zaka faɗi faɗi gaskiya. Haka nan jarida ta wannan mako kamar yadda saba tana ɗauke da hotuna waɗanda suka ƙayatar da dukkan labarukan da ke cikin wannan jarida kamar da aka saba.
An gaida muƙaddashin editan jaridar Aminiya Bashir Yahuza Malunhashi. To kar ku bari a baku labari, kuma ku saita ku jaridar Aminiya. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awwal Suleiman da Bilkisu Ahmed. da wakilin mu a Lagos da sauran jihohin shiyar kudu maso yammacin Najeriya Abbas Ibrahim Dalibi sai editan mu Sagir Kano Sale ni Halima Jimrauke sallama da ku huta lahiya.